الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنة واستمسك بهذه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وأما الأبدان الزكية فهي التي زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال حلال har yanzu ma dai ina magana a karin da ya shafi sani wanda shine wato ilimi wanda male ya kasa matakan samun ilimi wanda ya ce ilimi na boye har zuwa matakai guda uku mataki na biyunsa ya yi bayanin cewa shi ilimi yana turowa ne wato cikin zukata waɗanda suke tsarkaka daga jiki wanda yake mai tsarki to yace abinda ake nufi al-abdanu az-zakiyya jiki wanda yake tsarkakakke abin nufi da shi yace fahiyal lati zakat bi ta'ati Allah shine gangan jikin da ya tsarkaka da yawan biyayya ga Allah wa nabatat ala aklil halal kuma naman wannan jiki ya tsuro akan cin halal yace fa mata khalusatil abdan min al haram a duk lokacin da aka ce jiki ya tsarkaka daga cin haram ma'ana bai cin haram wa adnatil bashariya da kazanta irin ta dan adam allati yanha anha al aql wa din wal muru'a wanda hankali da addini da ma halayya ta dan adam ta kyamace hakan wa tahuratil anfus min ala'iqid dunya kuma zukata suka tsarkaka daga abubuwa wato da ya shafi duniya to zakat ardul kalbi wannan sai rayu zuciya ina abin da yake nuna mana shine cewa duk jikin da ya kubuta daga cin haram sannan kuma da ya tsarkaka daga duk wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau ne ya zama ya kubuta daga gare su yace to wannan shine abin da yake raya birnin zuciyar bawa faqabila badra al-ulumi wal ma'arif da haka irin wannan zuciya da take wannan gaggar jiki to in an dasa wani iri a cikin ta to shine yake fitowa ya rayu shine yake fitowa ya rayu fa in suqiya ba'da zalika bayan nan kuma sai aka shayar da ita wannan zuciya din domin shuka ai sai da ruwa dan yanzu ka je ka sa iri ka bar shi ba ruwa sai ya lalace yace to zuciyar da aka dasa mata iri na cin halal ana halal ne kaman shine abin da aka shuka zuciyar da shi da me za a shayar da ita kuma yace an shayar da ita bi ma'i riyadati shar'iyyati nabawiyyati muhammadiyya an shayar da wannan zuciya da ruwa na horaswa horaswa ta sunna da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine kamar ruwan shan wannan zuciyar yace wahiyar lati la takhruju an ilmi ita ce zuciyar da ba ta barin ilimi duk abin da zaka aikata take neman sani a kansa wala tabu'du an wajibin kuma ba ta nisa da duk wani abu da yake haƙƙi ne da Allah ya rata ya mata wala tu'tilu sunnatan to kuma ba ta watsi da sunnar ta banki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an aka samu an shayar da zuciya da wannan malai yace ambatat min kulli zawjin kari sai ka samu wannan zuciyar ta tsirar da wato duk wani abu wanda yake na tsoro ne wanda yake mai kyau wanda yake mai girma da daraja ma'ana za ta haifar da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u yace min ilmi na daga ilimi wa hikmatin da hikima wa fa'idatin da amfani wa ta'arufin da kuma sani fajtana minha sahibuha wa man jalasahu anwa'a turafi wal fawa'id dan haka duk wanda yake ma abota irin wannan zuciya Allah ya sanya mu cikin su da gangar jiki to sai ka samu da shi da wanda ya zauna tare da shi sai ya amfanu ya tsinki daga waɗannan kyawawan ƴaƴan marmari na kyawawan ɗabi'u da halayya masu kyau wa timari muhtalifa da ƴaƴan marmari daban-daban wanda launinsu daban-daban, ɗanɗanansu daban-daban. Ya ce kama kala ba'adu salaf, kamar yadda wasu daga cikin magabata an rawaito suna cewa a kan wannan, cewa idza uqidatil qulubu ala tarkil ma'asi jalatil malakut, cewa lallai zukata idan aka tattame su a cikin barin saban Allah, to sai ka samu wannan zuciyar tana wato shawagi cikin sanin Allah madaukakin sarki. Duk zuciyar da ta zama ta fi tsarkaka ita ce ta fi sanin Allah. Shine wasu suke fassara wannan ayar cewa kada afda a man zakka'a wa kada saba man dassa'a, ana nufin zuciya. Inda abin da ya zo gabanin wannan ayar ana magana akan zuciya ne da Allah ya ba ɗan Adam. Lashi wa shamsi wa duhaha wal kamari idha talaha wal nahari idha jallaha wal layli idha yashaha wal sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma fahaha, sai ya ce wa nafsin wa ma sawaha, ana magana akan zuciya. Yace fa almahamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakaha, ai man zakkan nan. Allah yace duk wanda ya tsarkake zuciyarsa wannan ya samu fira da rabauta. Wa kad khaba man dassaha, wanda kuma ya gurbata zuciyarsa wannan yayi hasara ya tare. Wannan rantsuwa Allah yayi da waɗannan abubuwan akan wannan zancen. Kenan duk zuciya idan ta tsarkaka ta rabu da saban Allah, yace to za ta dinga shawagi cikin sanin Allah madaukakin sarki, ma'ana za ta dinga yawo cikin mulkin Allah madaukakin sarki. Kuma raja'at ila ashabiha bi anwahi tuhabi wal fawahi, sannan kuma in ta tashi dawowa sai ta dawowa da makusantanta da nau'i-nau'i na wato asalin kaya na kyauta da kuma tsaraba masu amfani. Ma'ana duk sanda ka zauna wajen waɗanda zukatansu suka tsarkaka sai ka amfani da su, indai babu saban Allah cikin waɗannan zukata ɗin. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wannan wato addini da kuke gani abu ne wanda wato yake da girma a wajen Allah madaukakin sarki, don haka kowa ya duba wa zai yi abota da shi, domin sau da yawa aboki yakan yi tasiri akan abokinsa, kuma sau da yawa masu miyagun ɗabi'u sun fi tasiri akan masu kyawawan ɗabi'u. Ya ce aiwa ne mutumin kirki ne, yana tare da mutanen kirki, amma da su wani suka raɓe shi suka ɓata shi, sau da yawa haka yake faruwa. Ko ya ce ai wasu abokanan banza ne suka ɓata shi, to kaga sau da yawa aboki yakan yi tasiri akan wanda yake zama da shi. Aka ce kada ka tambayi mutum ta ko halayensa, tambayi abokansa. Anil mar'i la tas'al wa tal'am qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaktali, cewa kada ka tambayi labarin mutum, duba irin abokansa, domin kowane mutum halayen abokansa shi za ka dinga gani a tare da shi. In ka ga abokan mutum za ka iya mashi hukunci cewa mutumin kirki ne ko ba na kirki ba, sai ka gan shi kullum a cikin mutanen da ba sa sallah, wanda suke shaye-shaye, me za ka ce shi halinsa? Ce ba mutumin kirki ba ne. Ko ni kirkinsa kuwa abokansa za ka kalla, in ka ga abokansa ka ga cewa ba mutanen kirki ba ne, to in ba mutanen kirki ba ne aka yake tare da su. Da haka sai dai in shi ma yana da irin hali irin tasu. Shi yasa masu magana suke cewa tsuntsaye masu fuka-fukai iri ɗaya tare suke tashi, haka ne ko? Ba yiwuwa ka ga wani tsuntsu kala daban yana tafiya tare da wasu tsuntsaye daban, ka ga ban bela ba za ka ga an kaka a cikinsu ba, ko? Saboda launinsu ɗaya ne, tafiyarsu ɗaya ne. In ka ga an gudaye suna cin ƙazanta ba za ka ga abin nan ta tabara a cikinsu ba, har da ba ta cin ƙazanta irin wannan. Haka kowa da irin nau'i na mutane da yake tafiya da su. Kenan tsarkakan zuciya yana gadar ma da bawa sanin Allah. Shi ne Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wanda ya tsarkake zuciyar shi Allah zai sanar da shi. Ya ce watadhharu fil anfasi sadiqa, kuma shi wannan tasiri na ilimi mai kyau yana bayyana ne akan wato zukata masu gaskiya. Ma'ana ko zuciyar ta tsarkaka sai ta zama tana da gaskiya, tana da ikhlasi da tsarkakewa. Ya ce wato a haduhuma anfasu bikri wal ma'rifa, ma'ana zukata waɗanda suke masu ambatan Allah da sani. Na biyu, anfasul mahabbati wal irada, zukata wato na kauna da kuma nufi. Wa ma yata'allaqu bil ma'ruf al mazkuri wa bil mahbub al murad min al zakir wal muhibb wa sidquha khulusuha min shawa'ib al aghyar wal hudud. Yace wa ma yata'allaqu bil ma'ruf, da duk abin da yake tattare da kyawawan halaye wanda aka ambata. Wa bil mahbub al murad min al zakir wal muhibb, da kuma wanda ake kauna da shi mai ambato da mai so yake kaunarsa. Wasidquha, an ce gaskiyar kuma wannan zuciya din shi ne khulusu amin shawa'ib al-aghyar wal-hudud, shi ne tsarkata daga duk wani abu da zai iya bata mata rabanta a wajen Allah. Zuciya ta gaskiya ke nan, ma'ana kana imani kana yi ne da gaskiya. Shi yasa Allah ya umarce mu da tsarkake aiki da gare shi, ma'ana duk abin da zaka yi da zuciyarka in dai baka tsarkake shi ga Allah ba, to Allah bai baka da rabo a wajen Allah. Haka Allah ya umarci annabinsa, qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, qul inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin 'azim, qul Allaha a'budu mukhlishan lahu ad-din. Haka al-ikhlas, wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din. Duk abinda zaka yi in dai na neman kusanci dai da Allah madaukakin sarki, to kai shi bi kulli ikhlas, kai shi da tsarkake niyya, kada ka dinga tsammanin a'a saboda su wani su ce nayi ne, ko kuma ka dinga tsammanin cewa a ma sakamako abin akan abin da kai, ko a ma godiya dan kama wani wani abu. To kai ikhlasi, baka buƙatar godiya. Haka bayan Allah suka ce inna ma nu'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura, wannan shine ikhlas. Kama mutum abu baka so ya gode maka, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Hakanan wa sayajannabu hal aska alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, bayne man wani yazo ya mishi godiya akan abin da yake. Yace wa qawluhu li ahli himam al aliya, wadannan abubuwa suna samuwa ne ga ma'abota himma madaukakiya. Fa hiya allati la taqifu duna Allahi azza wa jalla, ita ce zuciyar da ko kuma himmar da babu wani abin da ke katse ta daga Allah, duk wani abin da ba zai kai ta ga Allah ba tana nisan da shi. Wala tu'arridu fi safariha ala shay'in siwahu, a cikin tafiyar ta babu wani abin da yake ma'ana gutsire mata wannan tafiya in dai zai kai ga Allah. Haka yana iya barin komai ya nemi abin da yake na yarda Allah. Komi wahalar hanyar kuwa, komi wahalar ta. An kun duba wani waƙe da Malam Ibn Qayyim yake yi akan masu tafiya aikin haji, yake cewa duk mai tafiya aikin haji ya san tafiyar da wahala, amma kuma burinsa da begensa a zuciyarsa da jin daɗin shi ya gan shi a wajen. Ko me ya kai ga haka? Ikhlasi da himma mai ƙarfi. Za ka ga kuɗi ne fa, irin wannan kuɗin da za a ce ka cire yanzu, kuɗin da ake biya na kujerar aikin haji, da wani za a ce ya cire wannan kuɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ko ɗari bakwai, a ce ya tara mutane ya raba musu, Allah ba zai iya raba musu, amma zai iya cirewa ya biya don ya tafi can. Haka himma ce da kuma kwaɗayi da yake cikin zuciyarsa, duk da yana son zuciyarsa haka zai cire dukkan, haka zai bayar bai damu ba. Amma da zai bayar a wani abu shi ma din na yarda Allah ne, sai dinga jin zuciyar shi tana sosuwa. Amma wannan din zai cire ya bayar, ya gwammace ba da kuɗin nan a nan da ya yi hazabarsa a wani waje, wani ƙila adashe zai tara, ya gwammace ya tara adashen nan ya bayar don ya je ɗakin Allah a kan yayi wani abu, wani zai ce sai ya je can ya dawo sannan ya abu kaza. To haka himma ce mai girma, himma ce maɗaukakiya, don haka duk wani abu da zai katse mishi isasshe zuwa ga Allah bai so, yana kauce masa. Wa a'lan himani, yace mafi girman himma shine ma ta'allaka bil aliyyil a'la, duk himmar da tara ta yi da Allah madaukaki, ba da himmar da ta kai wannan. Yanzu duk kokarin da zaka yi dan ka burge wani shugaba ko dan ka burge wani masoyinka ba kokari bane in ka kwatanta da kokarin mai neman kusanci da Allah, shine himmar da ta fi kowace himma girma. Yace wa ausaquha mafi yaduwa kuma ta himma ma ta'allaka bi salahil ibad abun da yawa ya zata yi da amfanar da bayin Allah shine wato mafi yaduwa na wato asalin himma wa hiya himma rusulu sallallahu wa sallamu alaihi wa rafatu wannan ita ce himmar manzannin Allah da annabawa Allah ta amfanar da bayin Allah babu himmar da ta kai wannan annabi Nuhu alayhi salam in ka dauki misalin shi mai Allah ya ba mu labari kale yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara zaki biya shi yace dare da rana yake kira su yace ya Allah dare da rana da'awtu qaumi laylan wa nahara fa lam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastabshaw thiyabahum wa asaru wa stakbaru istikbara cewa duk lokacin da na sake kiransu kuma ya Allah domin su nemi gafararka ka yafe musu sai su dinga sanya yatsunsu a kunnensu ba sa so su ji abin da zan gaya musu ai amfanin su ba amfani annabi Nuhu bane alaihi salam su sun fi amfanuwa fiye da shi da zai amfani da su wasabi shauti ya ba sai su ɗauki tufafinsu su lullube kansu wai don ma kar su ji abin da zai faɗa wa asaru kuma su yi taurin kai akan abin da suke nan sabo ne wa takbaru istikbara su yi girman kai wanda yake babba yace kuma inni da'awtuhum jihara yace kuma karara na fito fili da fili na kira su zuwa ga Allah kuma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra abu ya kuma ina bin daidai kun su na ga mu wannan ba annabin Allah kenan shi himmarsa ya ga yayi abin da zai amfanar da bayin Allah da haka wannan himma ita ce mafi yaduwar himma babu himmar da ta kai ta annabawan Allah da magadansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan kira mutane yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tadkhulul janna haka yake bin kasuwa kasuwa yanzu masu wa'azi nawa suke bin kasuwa in ka fara bin kasuwanni kana wa'azi zai a ce ga wani sabon a gari sai za a yi wani sabon bako a gari ko abin da za a dinga faɗa ke annabin Allah kasuwa kasuwa yake bin mutane na cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku jira za ku raba wuta to kaga amfanin waye amfanin su wanda yake kiran su yanzu da za ka fara shiga kasuwanni kana yin nasiha a cikin kasuwanni sai kwamitin kasuwa su zauna su sa a kama ka a ce wani ya zo yana damun mutane a kasuwarsu haka ne ko annabawan Allah suna shiga cikin kasuwanni su yi kira zuwa ga Allah ba don komai sai don amfani ya kai ga bayin Allah ka duba annabi Nuhu ba dare ba rana ba fili ba ɓoye yana bin su kowane lokaci ba don koyo sai don su samu kubuta kala fil ahayinil khaliya abinda yake nufi ya ce a wasu lokuta waɗanda suke lokaci ne na keɓanta da Allah maɗaukakin sarki yana nufin a ba'atu safa'i ma'allahi ta'ala wasu lokuta na wato tsarkake zuciya da Allah maɗaukakin sarki da keɓanta da Allah wa auqatun nafahatil ilahiyya da lokutan da rahamar Allah take wato lullube bayinsa allati man ta'arada laha cewa duk wanda ya bujiro da kansa ga irin wannan lokuta din yushiku Allah ya yuhrama ba yana wahala a ce an haramta masa alkhairin wannan wanda duk wanda zai samu wasu lokuta daga cikin lokuta masu albarka lokuta da suke zababbu ya nemi kusanci da Allah da babbar himma ko yana wahala Allah ya haramta mishi abin da yake nema a wajensa shine hikimar da shi wannan malamin yake cewa shi ibn qayyim wannan mun shana na tashi yake cewa duk wanda ya kwanfata kofa so 40 sai an bude masa yanzu ka zauna a gidanka baka so wani ya zo ya dame ka ko ka kwanta bacci ka ce duk wanda ya zo a ce kana bacci idan mutum da zai tsaya a bakin kofar ka ya kwankwasa ɗaya biyu uku hudu har ya kai 40 ba abin da zai sa baka bude mishi kofar nan ba ko dan fushi ma za ka bude ka ce wai ne a ko to Ibn al-Qayyim yake cewa duk wanda ya kwafasa kofar so 40 babu makawa sai an bude masa wannan wani sako yake bayarwa abin da yake nufi duk wanda zai roƙi Allah so 40 a cikin dare da ini to sai Allah ya bashi abin da yake nema yana nufin sandoli ne da ake sandolin farilla in ka kirga su guda 17 ko guda raka'a 17 ne kuma a kowace raka'a kana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah ina neman taimakonka ihdinas siratal mustaqim kana roƙon Allah shiriya su 17 wani sai ya dara ka wani a 17 din ne yake tsayawa kamar iri na da kwatankwaci na in yayi raka'a in farilla ba ruwan shi da sauran nasu ba ruwan shi da raka'atayil badr ba ruwan shi da raka'a biyu kafin azhar da raka'a biyu bayan azhar da raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan isha guda nawa kenan goma in ka hada da 17 din nan nawa 27 ko 27 to da daddare kuma bayan sallar isha sai ka tashi kai sallar dare raka'a 13 ga 27 ga 13 nawa kenan ya ce to duk wanda ya kwankwasa kofa so 40 sai an bude masa sakon da yake tsarwa a ga wannan in ba mai himma madaukaki ya ba wa zai wannan sai da nufin irin wannan kofa ka kwankwasa ba ya nufin kofar Allah ka dinga bibiyar ta so 17 to ko so 17 ne ka roƙi Allah me kake nufin za ka samu aka samu alkhairi yanzu ko almajiri ne ya yi bara 1, 2, 3 anjima ya sake zuwa sai an samu wanda zai bashi wani abu sai an samu wanda zai motsa ya ce ga wani abu ya bashi to wannan kuma Allah ne ya ce a roƙe shi huduhuni astajib lakum kuma ka roƙe shi din so wannan adadin kana ganin ba zai baka ba ai Allah ya wuce bawa ya roƙe shi ya hana shi ma'ana abin da ke wajen Allah ba na hanawa ba ne sai dai mutum bai bi hanyoyin samu ba amma duk wanda ya bi hanyoyin samu kuma ya roƙi Allah to sai Allah ya bashi sai dai mutum bai bi hanyoyin ba mutum ne da aka ce mishi ga hanyar zuwa Kano sai ya shiga motar lafiya kaga ya fushe ba kan shi wahala ko an ce mishi nan ake zuwa in an je Salisu Adamu za ka samu mota ta kai ka Kano da ya tashi zai tafi Sakatariyar Junction ya ce ku kai ni lafiya ai ba zai je Kano ruwan ko zai je to in ka ga baka samu buƙatar ka a wajen Allah ba to baka neme ta ta hanyar da ta dace ba amma duk wanda zai nemi buƙatar shi a wajen Allah ta hanyar da ta dace to Allah zai amsa masa buƙatar sa Allah shi yake ba yana jin kunyar bawan da zai daga hannu ya roƙe shi ne da su ba tare da ya bashi ba shi Allah yake yana jin kunyar wannan bawan to mu yanzu mu ne muke jin kunyar Allah ba ma iya roƙon sa ko kuma muke ganin buƙatun namu sun wadata don haka ba ma buƙatar mu roƙi Allah to mai girman kai da yake yake ganin cewa shi ya fi ƙarfin ya roƙi Allah to ya fi kowa lalacewa da hasara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko igiyar takalmin su ce ta karfi sai sun roƙi Allah cewa Allah ya taimake su yadda za su yi su gyara haka da igiyar takalmin ba wani abu ba ne a wajen kai ko haka duk abin da zai taso ma na buƙata kada ka duba ƙarancinsa kada kuma ka duba girmansa wanda kada ka dinga ganin kaɗan ne ai ba sai an roƙi Allah kada ka dinga ganin kuma abin da yawa ne ya ma Allah girma la shi Allah ba haka bane shi Allah shi yake a roƙe shi kuma an roƙe shi zai amsa to roƙon Allah da kusanci da Allah yana buƙatar himma mai yawan gaske yanzu da a ce himmar da mutane suke yi na su fita nema ba ji ba gani inda haka suke nema a wajen Allah da alkhairin ya wuce haka yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali cewa inda kuna tawakkali ga Allah hakikanin tawakkali to sai Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye kenan abin da yake so ya nuna mana tsuntsaye sun fi mu tawakkali ga Allah kenan inda tsuntsu ne ba ka taba ganin gidan tsuntsu akwai abincin gobe ko amma baka taba ganin tsuntsu ya fita ya dawo cikin shi ba a cike ba ko akwai tsuntsu zai dawo ba zai dinga kana jin yana kukan cewa ba abinci a gida ba ba kamar dabba da ta tirke ta a gida ba kai ne ta rasayu da kai ba ta nema abincinta a wajen Allah ba da kai ta rasayu da haka in baka ba ta ruwa ba za ta yi ta buge kwanon ko in baka ba ta abinci ba za ta nema ko in kyawa ce ka daune ta baka bata abinci ta dinga damun kake ne amma shi tsuntsu ba ruwan shi ba wani wanda ya tsare shi zai tashi da safa ba abinci a cikin sa zai dawo kuma cikin shi a koshi tawakkali ne misali Allah ya mazaka sallallahu alaihi wasallam ya mana da haka ana buƙatar in zaka nemi kusanci da Allah zaka nemi abu a wajen Allah ka duba mafi kyawun lokaci shi kanshi lokacin da zaka kai buƙatar ka a wajen Allah madaukakin sarki yana da tasiri misali in cikin dare ne musamman lokacin da dare ya kai ƙarshe ke dab da ƙarewa ko kuma bayan ka gabatar da wata ibada ta wajibi kamar bayan sallar farilla ko bayan ka yi azumi ko bayan ka sauke wani nauyi da Allah ya daura maka sai ka roki Allah da buƙatar ka ko kuma bayan ka yi wani aiki wanda yake na kyautatawa ne misali ka kyautata ma iyayenka sai ka koma ka noke ka roki Allah ya Allah wannan abu da nayi Allah ka biya ni Allah ka min kyakkyawan sakamako a kanka ragar mu dai wannan abin ba mu saba da shi duk abin da kai abincin ka dauka ka ba iyalin daga ce ya Allah ina neman kusancin ka da wannan abin da nayi duk abin da kai ka nemi lada a wajen Allah Allah abin da ke wajen Allah bai karewa Allah ya ce ma inda kum yanfa wa ma inda Allahi baqi abin da ke wajen ku shi yake karewa abin da ke wajen Allah bai karewa anda zai kare da tun duniya kariya amma yau za a gama wani mai kudi gobe Allah zai fitar da wanda ya fi shi amma ranar sai Allah ya fitar da wanda ya ninka shi ma saboda haka abin da ke wajen Allah bai karewa Allah yana da arziki yana da taskar arziki da in duniya gaba ɗaya za ta roƙi Allah ya ba su ba abin da zai rage shi da komai sai kamar yadda ake tsoma allura a cinye a ruwa to amma gazawan mu ta yi yawa da shi ke nan mutum ya shiga cikin damuwa sai ya fara neman wayawa zan nemo ne wani aboki na zan nema shi zan kai ma kuka ya kuma ba abin da zai ma kana kira wani yaki an kashe ta ko ya ce ma shi baya gari sai ka buƙatar ba za ta biya ba amma shi Allah kuɗe yaushe yana ne ko sai ka roƙi wanda yake kuɗe yaushe yana ne wancan ta roƙe shi baya ko yana nan ma ɗin ba dole ya biya ma buƙatar ba dan za ka iya samun shi shi kuma a cikin bukata Allah kuma bai da bukata a wajen kowa mun muke da bukata a wajen shi za ka da zarar ka shiga cikin wani damuwa cikin tashin hankali koma ga Allah madaukakin sa Allah ya ce faqiru ila Allah ku tsere ku koma ga Allah duk inda za ka gudu wallahi ba inda za ka gudu ya wuce inda za ka koma ga Allah ya ce fil asma'i safima yace fa hiya allati sahhat min ta'alluqiha bil batil wal lahu ma'ana shine sauraro wanda ya tsarkaka daga duk wani abu wanda yake mara kyau gurbatacce mummuna ma'ana bai jin waka bai jin zagi bai jin batanci idan ya zama haka halayyar shi yake to wannan ya samu sauraro wanda yake kyakkyawa wa asabat lajwatan haqqi wa munadil iman kuma ma'ana sauraro ne na jin gaskiya sannan kuma da kira na imani fa innal batila wanda yace domin duk wani abu wanda yake barna ne sawa'un nazance ne ko na aiki yace wannan khamrat asma'i wal buqur wannan kaman giya ce ta kunne da hankali ana yana iya sa mutum mai kenan waka tana kashe zuciya shi yasa ya zo cikin wani hadisi duk da yake da maganganu a kansa cewa abubuwa guda biyu ba su haduwa a zuciyar bawa daya da zancen Allah da waƙar shaitan mana ba inda za a ce yau malam mutum ya zama tabakidi tabakara an jima yana jin ayoyin alqur'ani an jima kadan ya koma jin waƙa da wannan ba su haduwa a zuciya guda daya ambaton Allah da waƙa ta shaitan ba su taɓa haduwa a waje daya wannan alqur'ani ne zance ne na Allah bai taɓa haduwa da abin da yake barna ne ba zai taɓa haduwa da abin da yake bakarna ba ne haka to kaga mutum gare ya rike ne ne gare ya rike gaskiya shi ne dukkanka da wannan abin sha'awa ce dama wuta an lullube ta da abubuwa masu daɗi na sha'awa aljanna kuma an kewaye ta da abubuwa marasa daɗi masu wahala ba inda za ka shiga aljanna ba ka fata tsayawa ka zo haka kawai salin alin ka shiga aljanna haka kawai da ai sai ka yi aiki sai ka shigo duniya ka yi aiki sai an goga imanin ka sai an jarraba ka a taba ta ta can a tabo ka ta nan wata rana ka ji dadi wata rana ka ji ba dadi kuma ka ce alhamdulillah kuma ka koma ga Allah to da haka ne zaka shiga aljanna Allah yake am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum mastakhum alba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu kuna tsammanin haka kawai zaka shiga aljanna ba abin da ya same ku kana nufin haka kawai zaka shiga duniya ka fita cikin ta ba tare da wata jarabawa ba kuma jarabawa mataki mataki ne ko a jaraba ka a cikin jikinka Allah ya jarabe ka da wata jinya ko a jaraba ka a cikin iyalinka ko matarka ko ƴaƴanka ko wasu daga cikin danginka ko a jaraba ka a cikin dukiyarka ko Allah ya ma jaraba a cikin addininka ba yanda za a yi mutum Allah ya ce ahasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanu mutane suna tsammanin kawai mun ce mun yi imani shikenan sai a kyale mu haka kawai to aka jaraba wa wani bangare ne na cikin rayuwar mu duk ma mutumin da jarabawar shi ya zama baya samun jarabawa sau da yawa to wannan ya binciki kansa domin duk wanda Allah yake yawan jaraba shi akwai alkhairin da yake tattare da shi Allah yake wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir bis-salihin haka kawai kana cikin zaman ka dami lafiya ka ji Allah ya jawo ma wani bala'i sarrafa ta ina yazo mai imani wanda yake mai hankali da lura shine wanda zai kwankwashi zuciyar shi ya ce bi yanda aka yi akwai abinda na aikata na laifi Allah yake so ya kankare ni sai ya fara tuhumar kansa ya fara binciken kansa mara hankali kuma shine wanda zai fara tuhumar Allah ce wannan abin da ya same ni su wane da wane ko kuma a'a shi Allah madaukakin sarki duk wanda muke tare da su ni kadai jaraba wannan take samu na to har wani ya fara zargin Allah ki ya fara tuhumar kuma mutane ya mai da al'amarin sa ga mutane ba ga Allah ai Allah cewa ya annabina idza asabatuhum musibatu me suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel duk sanda ka shiga cikin kunci kace shi fa ba a taba rabuwa da jaraba a rayuwar nan kamar yadda na ga ba yanda za a yi ya za ma kuma gana suke cewa ba a kwana kullun a gari kuma gaskiya ne ba yanda za ka yi ka ce ka shigo duniyan nan ka fita babu jaraba ta kowane bangare a rayuwa don haka malam ya ce fasahuha idan sauraro ya tsarkaka lafiyar sauraro shine bi tajannubihi nisantar da abin da yake na saban Allah ne wal isga'u ila da'wati al-haq da saura da kiran gaskiya duk inda kiran gaskiya yake nan kake nema yace wa huwa ilmun yubhiru al-ghaiba cewa shi irin wannan ilimi ne da yake bayyana ma abin da yake na koye da ba ka san shi ba idan da mutum a cikin jin dadi yake idan Allah ya jawo mishi wata jaraba zai gane cewa ashe jin dadin nan ba mai dorewa bane har wani wani sabon ilimi ne da mutane ba su san shi wa yughibu shahida ay yughibuhu an shuhudi ma suwa mashhudan haqqi bi ma'ana shi wannan ilimin yana gadar ma ka san cewa babu komai sai Allah madaukakin sarki bana babu wani mai iko ko da mutane suna da iko ikon nasu ka kwatanta shi da Allah ba komai bane Allah shine mai komai wa yushiru ila aljami kuma shi wannan ilimin in ka same shi shi zai kai ka dinga tattare kanka zuwa ga Allah haka kawai sai ka ji kana so ka kebanta ko kana so ka shagaltu da wani aiki na ibada don kusanci da Allah ai ba wani yake cewa ka tashi ga Allah wanda zanin da alamu ba kai da karan kanka ne wani zaka ga sai wahala kai wahala ake to bari na samu na dan yi sadaka wani abu ya bari na yi sadaka wani abu ana sadaka ne ko da wahala ko babu ita ko wani zaka ga sai ya shiga cikin kunci sannan ya fara roƙon Allah yana addu'o'i ita addu'a ana yin ta ne na abin da yazo da abin da bai zo ba to shi wannan ilimi shi yake gadar ma da kasan haka shi a yau ina so in nemi wani aiki zan yi wani aiki na kusanci da Allah madaukakin sarki kamar yadda wata rana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace yau na daura ma kaina cewa sai na je na tsare annabin Allah wannan ne na daura ma kaina wannan wani sani ne kai shiga wannan kuma da Allah ya taimake shi yana zuwa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai a wani dabbu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani alƙawari na daukan ma kaina yau cewa yau ni sai na tsare ka ba abin da zai same ka yace to je kaka tsaya a bakin wannan dabba in dai da gaske ne kar ka bari kowa ya shigo duk wanda ya shigo kowa ya zo ka ce kar ya shiga kuma hakan ne yana zaune Abubakar ya zo ya ce a Abubakar ya take shiga ba wanda zai shiga yau aiki na kenan ya ce har ni ya ce ko kaiwa ba wanda zai shiga wajen nan sai da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yau ne aiki na shi ne yau in zauna kofar nan ce to je ka neman mai izini ya je neman mai izini aka yi tabbashi ya shiga Umar ya zo zai shiga ya ce a ba shiga yau ni ne ba Umar ba wajen manzo ya ce ai ba shiga yau yau aiki na kenan wannan aiki ke sai na nemi izini ya ce sai ka nemi izini to je ka tambayo mai izini to kaga shi ya daukan makansa cewa shi aikin da zai yi a wannan rana kenan to kai ma za ka iya daukan makanka wani aiki ka ce ni yau ga hikimar da nake so na ma addinin Allah an gane ko misali ka wuce ka ga makabarta duk shi ta yi ciyawa ka ce to ni yau na daura ma kaina yau sai na je na gyara wani bangare na makabartar nan ko da ba shi da yawa kuma ban gaya ma kowa ba in iyali ne ka ce to yau zan je unguwa an tambaya sai na dawo ban je sai zan gaya amma ka ga dama ne ka je yau sannan kuma an gaje gada ba ka ce yau na je na wani aiki ba wannan tsakanin ka ne da Allah ya ta yi wallahi na je gona ba kariya ba ce ka je gona neman lada ne ba sai ka gaya ma wani kayi ba ko za ka je dubiya a asibiti ba ka gaya ma kowa ba ka ce yau dai sai na shiga na duba marasa lafiya da na musu addu'a musamman mutum ya tashi ya duba ya ƙara ma kansa imani ya kewaya ai akwai asibitoci kusa da mu ka shiga ko ka san su ko baka san su ba ka dudduba su a yara masu jiki ya jiki to Allah ba da lafiya jikin ko mutum ya ɗaukar ma kansa wannan abu da haka ya ce wannan makami ne matsayi ne na fardaniya kaɗaita da Allah wa mithlal rusum da mancewa da duk wani abu hatta rasama shahida nafsahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam to sai ma ya ce akwai mataki na uku na ilimi shine daraja ta uku ana kiran shi ilmu laduniyun suna cewa ilmu laduni إثناده وجوده وإدراكه عيانه ونعمته حكمه ليس بينه وبين الغيب حجاب وانا انسان شيء علم اللدني انا نبو واني علمي لألا ايكي با باوا دقاج كم با ينسى وانا كما دقو في ديوا نشاو شوا انا انبتا وانا علمي شيني يكي شوا
الله أكبر الله أكبر
المجرن يوشع ابن نون سنت ابن
مولى الله أكبر الله أكبر
إنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه
لا إله إلا الله
ومنا شوى
لا إله إلا الله
domin Allah shi ne mafarin duk wani sani a fauka kulli ne ilmin alim haka Allah shi ne mafarin sani gaba shi ya sanar da bayin sa ai Allah ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha haka nan Allah ya ce ma annabin sa wa allama kama lam takun ta'lam haka Allah shi ne mai sanar da kowa komai shi yasa mutum ka gama bayanin ka gama ka magana ka da komai da sakonka ka burge masu sauraro su ji daɗin abin da ka faɗa sai ka ce wallahu ta'ala a'lam dan ka dace kanka ka nuna kai din ba kowa ba ne wallahi duk sanin ka duk ilimin ka ko wanda yake gabanka wannan suna kiran shi al-ilmun laduni suna cewa shi ilimi ne da yake samun bawa ba tare da wato wani tsani ba ma'ana kai tsaye Allah yake sanar da bawa wannan ilimin kai tsaye eto in ka faɗi wannan annabawa su suka fara samun wannan ilimin
Manzo Allah sallama Allah ya yi zance da shi kai tsaye ba tare da wasiƙa ba, daren da aka yi mi'raji da shi. Inna malaika Jibril sun a hanya ya tsaya ya ce ni ba zan iya ci gaba ba, kai ka ci gaba. Ko? To kaga ya kai gabar da shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ba malaika Jibril labarin. Ko? Shi bai sani ba. Sake tabaki. Na'am. A wannan shi ake kira al-ilmu al-laduni a wajen sufaya suka ce bal ilhamun min Allah. Wani ilhama ne, in an ce ilhama wani budi ne daga Allah. Ilham shine Allah ya ma bawa budi ya sanar da shi wani abu kai tsaye. Wannan shi ake kira al-ilham. Wa ta'rifun minhu li 'abdihi, kuma Allah ya sanar da bawansa. Yace kama hasala lil khidri alayhi salam, kama yanda ya samu ga khidr alayhi salam. Amma filin jayan zance sun ce khidr annabi ne daga cikin annabawan Allah. Bigairi wasitati Musa, ba ta hanyar annabi Musa ba, ba ta hanyar annabi Musa ba. Annabi Musa wajen Banu Isra'ila aka aiko ta. Khidr kuma wani mutum ne daban daga wani waje daban. An gane ko? Wani mutum ne daban daga wani waje daban, shine Khidr. Shi yasa annabi Musa alayhi salam da ya zo wajen Khidr, Khidr yana da wani ilimi daban da Allah ya bashi wanda ba irin na annabi Musa ba. Haka nan annabi Musa yana da wani ilimi daban da Khidr bai san shi ba. Khidr bai san Taura ba, bai san ma wani abu a Taura ba. Shi kuma Khidr ba littafi ba ne da shi irin a Taura. Annabi Musa a Taura Allah ya bashi. Khidr kuma Allah ya bashi wani ilimi ne da ya sanar da shi, ilimi na koyi. To wannan kyauta ce daga Allah maɗaukakin sarki. To a nan cikin ayar Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. A nan sai ma da yake cewa akwai bambanci tsakanin rahma da ilman, tunda ya ce rahmatan min indina bai ce kuma ilman min indina ba, bai ce ilman min ladunna. Daga nan ma za ka gane kila akwai bambanci tsakanin biyu. Sai ya ce waja'alahuma min indihi, sai ya sanya rahama min indillahi daga Allah, wa min ladunhu da kuma daga gare shi, duka gare shi ne, indihu da ladunhu duka gare shi ne. Yace id lam yanalhu ma ala yadi bashar, domin kuwa ba ta hanyar dan adam ya san wannan abun ba. Shi yasa yace wa allamnahu min ladunna ilma. Yace wa kana min ladunhu akhassu wa aqrabu min indihi. Shi yasa Allah yace wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li bayta min indika, ba sai yace min ladunka sultanan nasira. Domin taimako ne kai tsaye daga Allah yanzu yake so. Kenan abinda za ka same shi kai tsaye daga Allah akan ce min ladunhu. Ko? Kala fasultanun nasir, taimako babba na nasara. Allazi min ladunhu, wanda daga Allah ne. Akhassu wa aqrabu mimma indahu, shi ne ya fi keɓantuwa. Shi ya sa ya ce Allah kuma ya sake cewa waja'alni min ladunka sultanan nasira. Wa huwa alladhi ayyadahu bihi, Allah ne ya karfafa annabin shi da wannan wato abin taimako din. Wallabi min indihi, amma abin da yake wajen daga gare shi kuma nasruhu bil mu'minina, da Allah ya taimake shi ta hanyar mu'minai. Kamar yanda Allah ya ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina, Allah shi ya karfafe ka da taimakonsa kuma ya karfafe ka ta hanyar mu'minai da suka bada gaskiya da kai, sai suka zama karfi gare ka. To wannan wani ilimi ne da suke ganin cewa daga Allah ake samun shi kai tsaye. Ma'ana wasu su suna ganin cewa ilimin annabta bai kai ilimin Khidr ba, saboda ilimin annabta akwai wanda yake tsakanin Allah da annabin, shine mala'ikan da yake zuwa da wahayi ko shi kuma ilimin sirrin suna ganin daga Allah ne kai tsaye. To abin tambaya anan sirrin ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne? Ai bai fi shi ba, ko da an faɗi wannan ba, ai sirrin bai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, bai ma cikin ulul azmi, baya cikin ulul azmi min ar-rusul, baya cikin annabawa guda 18 da Allah ya ambace su. Ba wai an ce shi ba annaban Allah bane, annaban Allah ne, amma darajar ba ta kai wannan annaban da suka gabace shi ba. Kuma wannan abu da ya faru tsakanin shi da annabi Musa a hikimarsa, Allah yana so ya nuna ma annabi Musa cewa ba a alfahari da ilimi. Tunda dalilin tafiyar annabi Musa mai keke tashi yayi cikin Banu Isra'il, yayi magana, yayi wa'azi, yayi nasiha ta ratsa su, har wani mutum ya ce wai Musa akwai wanda ya fi ka sani a cikin duniyan nan gaba ɗaya? Ce babu. Allah ya ce je ka kane ka ilimi. Kaga wannan shi ne dalili, ma'ana Allah yana so ya nuna masa cewa ilimi bai da iyaka. Shi yasa shi ilimi teku ce da ba ta da gaba. Duk yanda kai da ilimin ka wallahi ta sai ka ga wata gaba da kai baka san ta ba. A kullum in dai za ka yi bincike cikin ilimi sai ka ga sabon abu, sai ka ga sabon abin da baka sani ba. A ce ma wani gangaren ne a Qur'ani, ciki da wajen Qur'ani ya sani, to akwai wani ɓangare na ilimin Al-Qur'ani da an buɗe mishi zai tsaye, shi bai san komai a ciki ba, shi karatun kawai ya iya. In aka koma wani ɓangare na Qur'ani aka buɗe, sai ga shi ba komai ba ne a Qur'ani a shi. Sannan shi ma wani aka sake buɗe wani ɓangare, sai ga shi wannan ɓangaren shi bai san komai a ciki ba. To shi ne ma'anar wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ba wanda ya sai ce shi ya dangane da ilimi gaba ɗayansa, wannan sai Allah maɗaukakin sani. Shi yasa Allah yake cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, dan abin da Allah ya baku. Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, abu kaɗan ne Allah ya sanar da bayinsa da kake gani. Duk wannan ilimin da ake magana a ce ma yanzu an samu ilimin kaza, an yi wayar tarho, an yi wane ne, an yi bluetooth, an yi menene, an yi waye, yanzu magana tana cikin nan, akai ta cikin nan, ba ilimi ba? Akwai mamaki a ciki ko babu? To nan ba komai ba ne a cikin sanin Allah, ba komai ba ne. Tunda Allah maɗaukakin sarki ba wanda zai ce ga makurar saninsa. Allah ya san bayinsa tun kafin ya halicce su, abin da za su aikata da abin da za su zamo da ya za su kasance da me zai biyo bayansu da in da zai dawo da su bayan sun mutu ne za su aikata, Allah ya sani. Kaga wannan ilimi ne da babu magana akan wannan ilimi, ba wani abin da za ka ce akan wannan sani. Da haka wai dan mutum ya fito a ce shi ne sarkin malaman garinsu, to yayi wannan garinsu kenan. A garin ma an je an bincika sai an samu wanda ya bi shi sani, wannan sarauta ce kawai. Sai ya fi kusanta da shugabanni ne aka ba shi wannan matsayi, amma yana da malamai kowai da su. Kuma a ciki a ƙarƙashinsa sai an samu wanda yake da wani ilimin da bai da shi. Da haka wannan sarauta ce kawai, wani ceremonial abu ne, amma ba yana nufin ya fi kowa ilimi ba. Nan ya ce wani ilmin ludani samaratul ubudiyya wal mutaba'a, ya ce ubudiyya tsananin bautar Allah da mutaba'a bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan gadar da irin wannan ilimin. Wasidku ma'alla, da gaskiya tare da Allah. Wani za ka ga cewa yana da malamai da kowa, amma Allah ya sa sanin shi ya fi nasu. Misali muka ɗauki Imamu Malik rahimahullah, Allah ya masa rahama. Imamu Malik yana da malamai da yawa a cikin Madina, tunda ai ba an haife shi da iliminsa ba ne, ko ai tasowa ya yi karatu, amma tun yana shekara 17 Imamu Malik ya fara ba da fatawa a Madina, kuma a lokacin zamani ne da bai yi nisa da zamanin annabta ba. An haife shi tsakanin wajejen shekara ta 79 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba kai 100 ba ma kenan, a wannan tsakani aka haife shi. To kaga zamanin shi bai yi nisa ba. kuma yayi karatu dole yana da malamai. Kuma Imam Malik shekara 17 ya fara bada fatawa a Madina, kuma yake cewa wallahi ban fara bada fatawa ba sai da manya-manyan malamai a cikin garin Madina suka yadda da abin da zan yi. Kuma akwai malaman sa a garin, amma ka ce shine Imam Darul Hijra, shine limamin malamin Madina, da ba sai duk da malaman sa a garin shine malamin garin. Har ana buga wani misali ana cewa ba a fatawa matukar Imam Malik na cikin Madina, ba wanda zai fatawa sai shi. To ba malamai ne a Madina? Amma ce la yufta wa malikun fil Madina. Akwai wata kissa da ake bada labari, Allah ya fi sanin ingancinta, akan shi Imam Malik, cewa dalilin wannan maganar wata mata ce aka yi rasuwa, ita ta saba wankan gawa in aka yi rasuwa, kamar yadda muke da wasu haka, za ga mace ce fitacce ita take wankan gawa, da aka matar ta rasu sai wannan mai wankan gawa ta shiga ta tura kofa, an ta gama wankan gawa ta gama shirya ta shirya sai ta buɗe kofa ta fito. Da ta shiga tana wankan gawa nan tana wankan gawa ta rufe kofa, sai aka ga an ɗau tsawon lokaci ba mu, aka yi ta buɗe kofa, aka kasa buɗe kofa, ta riga ta kulle kofa ta ce, to kofar ki buɗe ko a fasa kofa, yadda aka kai dai an balle kofar. Da aka balle kofar sai aka same ta ba ta gama wankan ba, amma hannunta yana jikin gawar tana wanke ta a daidai kan al'aurar gawar, hannun ya makale ya ki fita. To zai kai ya ɗaure, menene abin yi yanzu? Dole ya nuna dai akwai wani abu, aka yi a cire hannu ya fita ba, shikenan sai aka fara tambayan malamai, to yanzu me abin yi? A yanke hannunta ne, sai a hada da gawar a je abin ne don shi ne kadai zai raba ta da gawar, ko kuma a'a za a yanki jikin gawar ne ya zama ita hannunta ya rabu da jikin gawar? To kai ya kulle wannan su ce kaza, wannan su ce kaza, can zai aka tuna ka ce a je a tambayi Imam Malik yana Madina, sai menene me yake gani akan wannan matsala? Da aka je aka gaya masa, bai ma zo wajen ba, ya ce ku je kuma ta bulala kamani, ita mai wankan gawa, ya ku je kuma ta bulala kamani. Aka yi ta mamaki, aka mata bulala 80 sai hannun ya fita, ce to Imam Malik ya kasan wannan? Ya ce abin da nake kwatanta, ku tambayi matan nan sanda take wankan gawar nan me ta faɗa akan wannan gawar? Ce to wallahi abin da ta faɗa ta ce lallai wannan mace ta dade tana saba ma Allah da farjin nan nata, to ashe kage ne ta mata, to hukuncin wanda ya kage a mishi bulala 80. Tun daga rana aka ce kar wani ya fatawa a Madinan ba Imam Malik, to me ya gadar masa da wannan har ya san wannan abin? Tsoron Allah ne, ma'ana idan kissar ta tabbata kenan. Haka malamai ne da Allah madaukakin sarki yake sanar da su wani abu, saboda kaga wannan ne ba ilimi bane aka koya, wata fahimta ce, wani abu ne da Allah ya jefa a zuciyarka, yake ganin abin da ya kamata a yi kenan. Kuma kwatankwacin irin wannan ya faru da Imamu Abu Hanifa rahimahullah. Imamu Abu Hanifa yana zaune a majalisinsa da almajiransa, sai wata mace ta zo tana son ganin shi, to amma ta kasa shigowa saboda kunyar din maza ne, sai ta sa abin tufa a cikin faranti zai ta aiko masa, yana zaune da ɗalibansa, sai ya sa aka ɗauko mishi wuka sai ya yanka abin din gida biyu, sai ya ce a mayar mata. To tura bai bada mamaki ya, bata iya yanka abin ba ne? Menene dalilin wannan, kyauta ce ko kuma a'a ba kyauta ba ce? Sai almajiransa suka tambaye sa, sai yake cewa kun ga wannan abin da na aikata, kun ga ta aiko da abin din kuma ja ne, amma yana da ɗan fatsa-fatsa a jikinsa, kamar gefen shi ya nuna gefe bai nuna ba. Ya ce abin da matan nan take nufi, tana nufin cewa tana samun matsala ne da jinin al'adanta, amma ba ta gane ba, ma'ana yana zuwa mata wani lokacin da wannan jaje-jajen da wancan abu da haka ne kuma amsar da na bata sai ne yanka cikin tufa din in ka yanka cikin apple abin da zaka gani a cikin shi hali ne ba wani jaje-jaje a ciki yana nufin in kin bi haka kin yi tsarki shikenan sai to wannan kana ganin ko yayi a littafi wannan ya wuce magana ko ya wannan ya wuce magana ba ko ya bane wannan wannan ba magana ko ya bane saboda haka wannan dan an ce an ba khibir wani ilimi ba wai da nuna ya fa annaba bane bayanan sai abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanan nufin ya fa annabi Musa bane annabi Musa yana cikin ulul azm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranan tashin alkiyama in na tashi wanda zan fara gani a farke annabi Musa ne yana nuna darajarsa yake ban sani ba shi ya riga mun tashi ko ni na riga shi zan ga ya rike kafar al'arshin Allah ya rike ta tamo yake ban san ko shi ya riga mun ko ni na riga shi ba har ina nuna darajarsa ne ai ai ce zai kai kafir ba amma wanda ba su gane ba zai ce ai abubuwan nan da kibil yayi na kashe yaro na waye ya nuna annabi Musa bai san komai ba na akwai ilimin da annabi Musa sani da kibil bai sani ba akwai ilimin da kibil ya sani da annabi Musa bai sani ba to haka abin da yake gadar ma da bawa ilimi wanda yake na gaskiya yace gaskiya da Allah wal ikhlas lahu da tsarkake zuciya da Allah wa bazlul jahdi fi talaqqi al ilmi min mishkati rasuli da dagewa wajen neman ilimi ta hanya kyakkyawa ta bibiyan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kamalul inqiyadi lahu da cikan biyayya ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya zama haka ne halin shi a neman ilimi malai yace fa yuftahu lahu min fahmi alkitabi was-sunna bi amrin yakhusuhu bi sai kaga Allah ya masa budi wajen sanin littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu da Allah zai kebance shi da shi yanzu an yi malamai da yawa masu fassara alqur'ani amma ko me so ya so ko me ki yaki in aka ce ma malam Ja'far a tafsirin alqur'ani ka san cewa kololuwa ne ko makiyinsa ma ya zanda haka an dai ta jina bayanin littafin Allah ba wani abin da aka samu na kokonto a ci ko akwai wannan kyauta ce daga Allah kyauta ce wannan daga Allah ko yanzu bayan shi sai waye mai tafsiri irin nasa akwai wanda za ka yi cewa ga tafsiri yanda Malam Ja'far yake fassara alqur'ani ya shiga nan ya fita nan ya haɗo wannan ya haɗa da wannan ya kama wannan akwai kwadangwacin zai zo to Allah zai iya samar da wani kuma ba a kare ba tun daga bayan shi an yi kuma aka yi shi kuma bayan shi za a yi wasu to amma wannan misali ne muka bayar kaga ai a lokacin da yake wannan karatuttuka ba shi kake yake da alqur'ani ba mutane da yawa suna da alqur'ani to amma sai Allah ya bashi wata fahimta ta iya yiwuwa ya hada wasu daga cikin waɗannan abubuwan ta iya yiwuwa ya samu wannan kyauta ce daga Allah idan zuciya ta tsarkaka idan niyya ta yi kyau idan abin da kake faɗa da gaskiyar zuciya kake faɗa daga zuciyar ka kake faɗa abin kuma idan akwai biyayya ga Allah da annabinsa ba abin da ba za ka samu ba shine yake cewa kaman yanda Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu aka tambaye shi cewa shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance ku da wani abu banda mutane ku danginsa akwai wani abu da manzo Allah ya ba ku ne na ilimi da bai ba sauran al'umma ba سيدنا علي رضي الله عنه يجي لا يجي باب يجي والذي فلك الحب نارا إذا وندى يجي فتا وعياه فتره نارا إذا شيء وبرع النقمة إذا وندى يجي تايد ري ويجي يجي حلفت ري يجي إلا فهما با أبن النبي يجي من جيدا مستيدة فهمتا كوي fahimta da yu'tihu Allahu 'abdan fi kitabi da Allah zai ba bawa a littafinsa wannan kan Allah ya mai gida sayyidina Ali yana cikin waɗanda suke fassara littafin Allah yana cikin waɗanda suke malamai ne a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk da ake faɗan tafsirin Abdullahi dan Abbas ibn Mas'ud da sauransu ba tafsirin da ya kai na Ali dan Abi Talib yau radiyallahu anhu to kaga fahimta ce yace fa hadha huwa al-ilmul laduni al-haqiqi wannan shine ilimi na hakika da Allah yake sanar da wanda ya so daga cikin bayinsa to kaga akwai abin da ke gadar da shi kenan to malam ya budo wata gaba a bayan wannan yace wa amma ilmu man a'rada anil kitabi was sunna wa lam yataqayyad bihima, amma ilmin wanda ya dauke kansa daga littafin Allah da sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam bai bi ta farkin su ba, to kaga shi wannan ba laduni bane, ce shi ba ruwan shi da abin da Qur'ani ya zo da shi, ba ruwan shi da wata sunna, ba ruwan shi da abin nan, shi zaman kanshi yake. In ya fara ma wasu bayanai sai ka ce to bayanin akwai a Qur'ani yace a babu, akwai a sunna ne yace a babu, aina aka samo shi yace haddathani qalbi ar-rabbi, zuciyata ce ta ban labari daga Allah, daga inda annabawa suke samo ilimi nan ne ma naje na bin debo, kaga an shiga damuwa wai shi yana debowa daga inda annabawa suke debowa, ai suna nan da yayin wannan mabarnata ne su suka ji wa ma yanzu sai ce ma ai abu kaza kaza ne, sai ka ji ana bada wani labarin da kai a duka karatun da ake na ilimi baka taba jin sa ba, an ga kama wani labari yanzu kama abinda Allah ya bamu labari na Isra'i da Mi'rajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, karshe dai wanda zai bada labari shine mala'ika Jibril ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba inda aka ce an daga wasu tutoci a wannan daren sai a wajen wasu masu haddathani qalbi ar-rabbi, cewa wannan tutocin da aka daddaga su sune dalilin anko na biki, ba bikin duniya da abin nan ba, bikin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haddalin anko ma akwai shi wai a wannan dare, to kaga wannan ilmin ne lam yataqayyad la bil kitabi wala bis sunna, wannan haddathani qalbi ar-rabbi, duk wanda zai baka labarin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da mala'ika Jibril zuwa ya sadu da Allah, in ba abin da annabi ya faɗa ba ba gaskiya ce, shi kadai ne zai bada labarin me ya gani, domin ba wanda ya je wajen sai shi, kuma in za a samu ingancin abin da ya bada labari iyaka littattafan da ake da sunan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an kabi Buhari, kabi Muslim, kabi Abu Dawud, kabi Tirmidhi, kabi Ibn Majah, kabi Nasa'i, kabi Baihaqi, kabi Muwatta na Malik, kabi Sunan, an gane ko, kabi Musnad na Imam Ahmad, duk ba za ka samu wannan ba, to ana ka samu shi, akwai wanda daban da suka wuce wannan, kabi Musannaf na Abu Shaida ko Ibn ko Abdurrazzaq, da dai littattafai suna da yawa na hadisi da babu wannan abin a cikinsu, sai to ai ku ba za ku gane wannan ai ba abin da ba a gane shi, sai dai ba a zo da shi ba, in dai ka zo da abu kai bayani za a gane mana, har dai zai ce ma abu kaza ai kai hankalinka bai kai ka gane a wannan ba abu ba ne kenan, ba abu ba ne kenan, to za ka wasu abubuwan sai ka ga ana fito da abin da la fil kitab wala fil sunna, da abin da bai littafin Allah bai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cikin ayyukan sahabbansa wanda yana nan da yawa ijma'i da suka yi, bai cikin iyasi wanda yake sahih, to wannan bai zama abin da za a yi riko da shi ba kenan, sai dai kuma an koma wani abu kuma na son zuciya da ra'ayi da tunani da dandano, a ni na gani ya kamata na ce abu kaza kawai na fada ba dan ko ba, sai dan na ƙara nuna girman annabin Allah, to ka masa ƙarya kenan, ai yace man kadaba alayya muta'ammidan, ai ba amma annabi ƙarya, ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da kai da ba kai daukakar shi kana da ƙaryarka da rashin ƙaryarka gare shi duk wannan ba zai ƙara mishi komai ba, tabbai shi yanda Allah ya yi shi nan Allah ya faɗi komai a kansa, duk wani bayani da zaka yi akan annabin Allah bai kai na Allah da ya halicce shi ba, Allah shi yake cewa ga annabin sa sallallahu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi idni wa sirajan muniran, akwai abin da ya wuce wannan, to da ka matakaita akan irin wannan abubuwa, abin da ya zo littafin Allah ya riko da shi, abin da ya zo sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riko da shi, da abin da ya saba musu ajiye shi ko daga waye ya fito, kowaye ya fito da shi ajiye shi, a su manya-manyan magabata din ko Imam Malik ne yake cewa in magana ta zo daga gare ni aka samu ta ci karo da maganar annabin Allah, yace ku ajiye magana ta ku tsawa maganar annabin Allah, to waye kuma zai zo da wata magana da ba za ka ajiye maganar ta ba, ai babu shi ai haka kullun yuqadu min qawlihi wa yurad shine imam maliki yake cewa kowa da kake gani za a dau maganar sa za a ajiye ta illa sahiba hada alqabr yace sai dai mai kabarin nan yana cikin masallaci ke nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai abu zai zo daga gare shi dole ba ja akan yace sami'na wa ata'na shine kai abin da zaka faɗa aka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu da fahimta Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik